Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a daren yau Talata 15 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Maikiri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar baban hausin sojojin Najeriya ya ba da wa'adin makonni uku a kawo ƙarshen zubda jini da ake yi a yankin birnin Gwari. Bayan haka za ku ji tattaunawar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali da Malam Abba Bello wanda ya mana fashin baki a kan ranar iyali a duniya. Wanda akan hakan ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana ra'ayinku akan irin rawa da al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Afirka ta Kudu ta janye jakadanta dake Isra'ila yau Talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin dadin matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga Tel Aviv. Ma'aikatar kula da harkokin kasa da kasa ta Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da matakin da dakarun Isra'ila suka dauka akan Falastinawa masu zanga-zanga. Tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai akan bude ofishin jakadancin Amurka a Kudus da suke gani bai dace ba. Wannan tashin hankalin a cewa ma'aikatar ya sa Afirka ta Kudu janye jakadanta daga Tel Aviv, inda dama nan ne yawancin ofisoshin jakadancin kasashe suke. A halin yanzu kuma dubban masu zaman makoki sun tattara a zirin Gaza yau Talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar Gaza. Faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da shi tare da kiran shi abin tada hankali. An yi sabbin tararrukan zanga-zanga a wajen iyakar Gaza da Isra'ila da kuma sashen yammacin kogin Jordan, inda masu zanga-zangar suka yi ta jefar dakarun Isra'ila da duwatsu da kuma yin ƙone-ƙone, yayin da dakarun Isra'ila suka dinga mai da martani ta harba musu barkonan tsohuwa. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka fito a wurare daban-daban yau, sai dai yawansu bai kai mutane 40,000 da suka fito zanga-zanga a bakin iyakar Gaza jiya Litinin ba, don nuna rashin jin daɗinsu akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na buɗe ofishin jakadancinta a birnin Kudus. A yau ma an samu rahoton mutuwar aƙalla mutane 2. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare ƙasarsa akan damar da take da ita na tsare iyakarta, amma yana ci gaba da samun suka daga ƙasashen duniya akan ƙarfin da ƙasar ta yi amfani da shi akan Falastinawa masu zanga-zanga. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, ba tare da wata hamayya ba, 'yan majalisar ƙasar Rasha sun amince da mai da martani akan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi akan wasu manyan kamfanonin Rasha da 'yan kasuwarta. Ɗaya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka ɗauka zai bai wa gwamnatin Rasha damar sanya takunkumin mai da martani. Mataki na biyu kuma zai horar da duk wanda aka samu yana biyayya ko aiki da takunkumin da Amurka ta sanya wa Rasha. Haka kuma sabuwar dokar ta tanadi hukuncin horaswa akan duk wanda ya ƙi yin hulɗa da kamfanoni ko 'yan kasuwar Rasha da tarnaƙin na Amurka ya shafa, inda za a iya yankewa mai laifin hukuncin da zai iya kaiwa na zaman kurkuku shekaru 4. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban, yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Farah, babban birnin lardin Farah da ke yammacin Afghanistan. Sabon fadan da ya barke da asubahin yau Talata, bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa, sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita 3, a cewar Nolul Haq Kalaiki, mai magana da yawon rundunar tsaron Afghanistan ta biyu. Jami'an ma'aikatan tsaro da na harkokin cikin gidan Afghanistan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun dakile 'yan Taliban a arewa da birnin Farah. A wani taron manema labarai yau Talata da rana, sun ce dakaran sun yi fada da 'yan Taliban 'yan kilomitoci daga wajen birnin.
Maryam Dauda ke jinta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu fara rahotannin namu ne da umurnin wa'adin makonni uku da babban Hausan sojojin Najeriya Tukur Yusuf Baratai ya baiwa dakarun kasar su kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a birnin Gwari. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, na ba da wannan umarni ne yayin da ke kaddamar da sabuwar bataliyar sojoji a birnin Gwari, da su kuma za su taka rawa wurin yunkurin kawo ƙarshen kashe-kashe da 'yan bindiga ke a birnin Gwarin mai take Operation Idan Raini. A cewar masanin tsaro Salihu Othman Dantata, abin takaici ne yadda mutanen birnin Gwari suka samu kansu cikin halin ni'yasu daga 'yan bindiga daɗi, duk da cewar Kaduna nan ne matattarar sojin Najeriya baki ɗaya.
Irin gari wanda ke headquarter na premiership a lokacin muna da inda ake trainer officers na sojojin sama da kasa da na ruwa wato NDA, muna da wurin kara ilmantarwa da officers sojojin kasa da ruwa da sama wato Armed Forces Command and Staff College a Jaji, sannan muna da wurin kara ilmantar da sojojin kasa wato Infantry School Jaji. Bayan haka ita kanta rundunar ta ɗaya wato GOC General Officer Commanded na tana nan Kaduna, sannan ga inda ake trainer sojoji na sama wato Air Force Base tana nan Kaduna. A zo a ce wai an sami a garin Binnin Gwari wanda bata kai awa biyu ba ana kai ire-iren are-aren nan, ya zamanto abin takaici.
Shi dai General Tukur Buratai ya baiwa komandojin sojin da lalle a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe a birnin Gwari cikin makonni uku. To shin ko wannan abu ne mai yiwuwa? Aliko Erashir Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya.
Ba za a iya ba da lokaci a kan cewa ga lokacin da ake zuwa ƙarshen wannan matsalan ba. Saboda haka dole ne a fara da wannan yakin daga ina mutanen nan suke zuwa, daga ina suke samun makami daga wasu abu. Tafi kuɗin nan ba zai yi a kan cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake yi su banditry a cikin jejin birnin Gwari ba.
Mai yiwuwa shi General Buratai ya san ƙarfin dakarunsa, kuma yana ma cewar ai waɗannan 'yan bindiga daɗi ba daga sama suke ba, 'yan Najeriya ne kuma suna cikin Najeriya.
Wannan ba abu ne wanda za a yi mutu a kai ba, ya san abin da yake, amma ka duba ai yaki na jiya ba ɗaya ke da na yau ba, saboda haka sojojin da aka kai wurin ai ba 'yan birnin Gwari ba ne, daga wani wuri aka ɗauko su.
A dai watanni biyar da suka gabata 'yan bindiga daɗi sun halaka sama da mutane 100 a birnin Gwari, ciki har da sojoji 11. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ka dake don mutuwa mai bantu ado sai soja.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Wani babban jami'in wata kungiya mai zaman kanta a Kano mai suna Ahib a takaice da ake kira Malam Abba Bello ya mana fashin baki akan ranar iyali a duniya a hira da yayin da wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari.
Magana iyali ita ce kusan tushen kowane al'umma, don kowane ɗa da ka gan shi, ko da wanda ba zai iya cewa ga iyali na ba, dole haihuwarsa aka kuma daga cikin iyali ya fito daga cikin, kuma haka al'umma take kafuwa. Ka kalle yadda al'ummarmu take da iyali da kuma rayuwar iyali take a da ta sha bamban da na yanzu. Wannan na farko ba zai rasa alaƙa da yadda abubuwa suka cancanja da kuma abubuwa suke dada faruwa na zamani, wanda kowannen su yana da tasiri irin rayuwar da al'umma suke a daidai ku, haka kuma yake tasiri a rayuwar iyali gaba daya. Akwai bangare na socialization wato mu'amala da kuma zamantakewa, wanda in ka kalla shi kansa zamani yayi tasiri da kuma irin abubuwan da zamanin ya taho da shi. Yanzu ka dauka kamar misali kasar Hausa a yanzu, tun daga kan yadda yanayin neman aure yake da yadda yin auren yake yanzu ya sha bamban da da. Za a ga misali ka kalla a da, za a ga kafin a kai amarya za a yi wani mawankiya, za a yi wani ajo da waye da shauransu, wanda ka kalla yanzu kusan duk ba wannan, sai dai a ce akwai su wani dina, wani mazas, wani ne da waye da shauransu, wanda wannan ba zai lasa alaka da yadda duniya take zama global village ba.
Ita kamar wannan zance na fasaha sadarwa ita ma ta taka rawa kenan wurin wato tabarbarar da sha'anin tarbiyyar iyali ko kuma a samun rauni a wani bangare na sha'anin rayuwar iyali.
Eh gaskiya bana iya cewa dungurungun ita ce take da ummul abansu ba, amma gaskiya kamar da ta taimaka ta wani bangaren kuma ta wani bangaren din ta haifar da matsaloli da dama. Misali ka dauki wayar tarho, wayar hannu yanzu da ake da ita, don bangaren ta saukaka wurin samun da communication easily, za a yi maganganu cikin sauki, za ka tura sako cikin sauki. To amma wani lokaci za ka ga wani irin sakon ake amfani da shi, wani kuma irin abu ne yake faruwa, ko kuma a wani irin bayanai mutane suke samu. Yanzu wayar hannunan ta sauka cikin lokaci kadan da wayar ka za ka latsa ka shiga duk inda za ka shiga ka gani a duniya duk wani bayanai da kake nema. Wasu su kuma wannan bayanan ba su ne, ba su bayanai ne masu, ka dauki ma misali kamar yadda ake ta maganganun sa matasa su zama tsautsaran ra'ayi din nan, ko na addini ko na wani abu makamancin haka. Ita kanta wayar ita wannan harkokin sadarwa ta zamani ina ya taimaka wurin irin sa matasa su zama tsautsaran ra'ayi da rashin ma fahimtar menene ainihin addinin da kuma yadda za a gudanar da zamantakewa tare da an cutar da kowa ba kuma kowa ya zauna lafiya.
Dan haka kenan kamar akwai bukatar faɗakar da mutane musamman matasa wurin da ma iyaye wurin yadda za a yi amfani da ita wannan fasaha ta zamani ta hanyar da ta dace da ta inganta rayuwa al'umma kenan.
Warrai da gaske akwai bukatar bangarori na al'umma daban-daban su ja hankalin iyaye wurin sa ido, su ja hankalin matasa wurin yin amfani da ita yadda ya kamata, su ja kuma hankalin al'umma wurin samarwa da matasa bayanai na yadda ya kamata su yi amfani da wa'annan harkoki na sadarwa na zamani. Misali mu dauka duk inda aka san wani bangare ne na harkar yanar gizo-gizo da yake watsa tarbiyyar matasa, ai kokari a nuna cewa ba a yarda da shi ba, kuma in za akwai hukumomi misali da suke kula da shi ba kai an bar abin kara zuba ba. Bana da cikin ra'ayin cewa a ce an saka mutane takunkumi, amma yana da kyau a tsaftace harkar a kuma sa mata matakan da ya kamata a bi na wurin an kula da wannan. Sannan su kuma iyaye da suke a gidaje zamana sun sa ido akan shin lokaci kaza da lokaci dan ka yake da wayan nan wani irin kana bibiya, ko kuma a wani lokaci kana karban ma wayar ka gani menene da menene yake yi, da suwa yake magana, kuma in yayi na magana da wa yake, menene abin da ake tattaunawa da. Kuma wannan shine zai jawo al'umma ta samu saitin da ya kamata ta samu.
Malam Amba Bello kenan na kungiyar Ahib a Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Yanzu lokaci yayi da ya kamata ku kira, ko kuma da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kowace irin rawa al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali, musamman ma wurin renon ƴaƴa. Amma kafin nan sai a dakace mu bude waya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira da Kaduna. Waye a Kaduna?
Al-Hassam Aliyu. Assalamu alaikum.
To Bala Al-Hassam Aliyu, bismillah.
Sunana Al-Hassam Aliyu.
To bismillah Mala Aliyu.
Ni baci ka tun sauki kasuwar Fulani Manda Kaduna, daga local government Kaduna State tarayyar Nigeria.
To muna sauraron ka.
Ya kokari a aiki?
Alhamdulillah.
Gaskiya ne, alhamdulillah, muna godiya ga irin wayan da shirye-shirye na wayar da kan al'umma da kuke gabatarwa. Baban da aka iyaye da al'umma, ya kamata mu kula da iyalinmu, domin mu kula da su, domin mu tarbiyyantar da su zama ƴaƴa na gari masu albarka cikin al'umma.
To mun gode kwarai.
Ni ba shi ka cin sauki.
To mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna a jihar Kaduna din. Waye na biyu a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam.
suna na Abubakar da aka san da suna malamin cikin tare karamar hukumar Kugo.
To Malam Abubakar, bismillah.
Alhamdulillah, wannan ya kamata a ce ni a cikin fata ainihin yalamu duka abin da musan wannan hakkin su ne mu ba su shine ce a cikin haka yi ko ya ce mu a kan duka abin da kasan yalan ta wannan wannan bangaren a ce hakki ne ka ba ka ba ka shi to kan hakan ya gidi za mu cikin mu za mu samu zaman lafiya a tsakanin mu da su
to
muna godiya da wannan shiri da kuke Allah ya kara tallafa muku a wannan
mu ma mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe
na magana da Muhammad daga jihar Fasusku
oh okay
Jaruba
to bismillah Malam Muhammad
gaskiya ne ina jin dadin wannan shirye-shiryen da kuke yi kuma iyali gaskiya suna abu mutanen da zamu rike su
to mun gode kwarai da gaske mun gama da Malam Muhammad daga Yobe yanzu mu je jihar Kaduna wane ne kuma a Kaduna
to baba ku mai kiri barka da yammaci
yawa Malam Murtala
to sunana Murtala ne ina kiran kuma daga garin Gasa Kaduna tare Najeriya
yawa to muna sauraron ka na ra'ayinka
to ra'ayina shine cewa baba ku mai kiri iyali duk mutumin da kaga dan adam ya fito ne cikin zuri'a cikin al'umma cikin iyali cikin dangi to wannan gaskiya abu ne mai daraja kuma abin da nake so in ji hankalin matasan me sai kaga saboda wai suna gadaran ko ba aiki ko rayuwa ya canza kowa ya gommace girma ya kai shekaru aka yi shi ma ba zai iyali ba to muna ba da shawara in dai da sana'a to kai ma yadda aka haife ka ka zama cikin iyali ya kamata kai ma ka yi aure ka samu iyalin ka dan bayan ba ranka a dinga tunawa da kai kuma a tsaya nemi aiki dan sai da aiki ne za a iyali da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske bari mu je kwanta gura wake da wake kwanta gura
aji mabe ku makeri ta mabe injiniya mai gero makeri kwanta gura
oh to malam injiniya makeri bismillah
to gaskiya wato magana tarbiyyar iyali yana da asali saboda barin abukara zube yana da matsala akwai matsala mutum ya samu iyali amma baka san abukara
malam injiniya kai hakuri sai ka sake zuwa bari mu je Bauchi kafin mu ka sake kiran mu waye a Bauchi
Baba ya koma ke barka da aiki.
Yawa malam.
To sunana Bala Muhammad Damban daga jihar Bauchi.
A'a to a gaishe ka ina ra'ayinka.
To baba ya koma dake mun riga dai mun saba kira ne na kira ne yau ban san maudu'in da kuke ba amma ina muku fata alkhairi sunana Bala Muhammad Damban.
To mun gode kwarai da gaske ka saurare mu zaka san inda aka nufa. Yanzu bar mu je jihar Nasarawa yayi a Nasarawa.
Mai magana Hassan Alhaji Azogo shugaban kungiyar goma gona.
To Malam Hassan. Muna sauraron ka.
Haka gaskiya game da maganar Najeriya kuma kaga yau ake ba aiki gobe ba aiki. Gashi yanzu da Buhari ya ba su aiki manzuma. Ai wanda su ba su zuwa aiki ba yanzu. Ba su zuwa aiki. Mutum ya ji so
layin Malam Hassan ba da kyau bari mu je jihar Bauchi waye a Bauchi.
Assalamu alaikum bawo ku muke da barka da yammaci
yawa malam muna sauraron ka
sunana Sama'ila Isra'a kasan ma da tsakan hukumar Gado jihar Bauchi a Najeriya
to malam Sama'ila me ra'ayinka
to ra'ayina a yau din nan ne ina magana kan kuna magana ne akan maganar tarbiyyar iyaye
yawa da kuma rawar da al'umma za ta iya takawa akan horar da yaya da kuma gina iyali
to alhamdulillah da fata ne mu iyaye mu ji tsoron Allah domin tarbiyya yana hannun iyaye ne especially mata su da suke zaman gida yana bukata ce mata su rike yayan su ba su tarbiyya na gari domin su samu tsirara nan gobe kiyama mu da ke maza masu neman abinci ne alhamdulillah mu ma za mu iya kokarin mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su da fatan za ku tashi lafiya mai magana Sama'ila Sawa kafin ma dai
to mun gode malam Sama'ila bari mu je Yawuri wane ne a Yawuri
Assalamu
alaikum assalam.
Kuna magana da Jibrin Abubakar Yawuri Kebbi.
To Malam Jibrin muna sauraron ka.
Da ina fata duk wani faɗa ra'ayinka ne abin da yake damun ka.
A'a akan batun iyali muke neman rawar da wato al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali akan shi muke magana.
Da ta yi wannan da ke zuwa da mu ji Allah zai taimaka wato saboda akwai abu da dama wanda suke tafiya wanda yake wato da rashin aiki da rashin kuma abubuwa ba su daidai.
To mun gode kwarai da gaske Malam Jibrin daga Yawuri, bari mu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalam, waye a Kaduna?
Mala Yakubu Makeri, ina maka barka da dare da
yamma. Ina amsawa.
To sunana injiniya Dan Juma, mai gidan video daga nan garin Kasuwan Magani nan jihar Kaduna.
To muna sauraron ka Dan Juma.
To daga bisa kyakkyawan zato wannan maudu'i gaskiya ya kamata ainihin iyaye ya zama sun san ainihin nauyin da ya rataya, don daga gida yaro yake fara lalacewa. Idan yaro ya fara lalacewa daga gida, idan iyaye ba su dauki mataki ba, to ba zai fito waje ne. In ya fito waje nan ma, idan ƴan unguwa ba su dauki mataki ba, to daga nan yaro zai buwaya har ya kafa kungiya, ya yi abin da zai iya yi a cikin gari. Sannan a nan wurin ma, idan gwamnati ko kuma hukumomin tsaro ba su dauki matakin da ya kamata ba, to kaga a nan wurin an samu matsala. Ya kamata fannonin nan guda uku bangaren.
Mun gode injiniya Dan Juma, bari mu je Abuja mu dau mai kira na ƙarshe.
Assalamu alaikum.
Wani ne daga Abuja? Mu alaikum salam.
Assalamu alaikum. Hawaya ko makeri?
Na'am.
Barka da yiji.
Yawa.
Alai Shaibu ne daga Abuja.
To bismillah Alai Shaibu.
Ina muku fatan alheri tunda nake go sai ina muku fatan alheri.
To Allah yayi ka samu.
To Allah ya saki da alheri.
To mun gode kwarai da gaske.
Tashi lafiya.
Yawa, to mun gode kwarai da gaske. To muna gode ma waɗanda suka kira mu, duka Allah saka da alheri. Yanzu kuma sai kuma labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 21 na wasannin ƙwallon ƙafa na Table League an Airtel ta jamhuriyar Niger. AS Police ta yi wa AS Fan ci 2-1, AS Nishilak ta karkare Jangwarzo ta Maradi da ci 4-1, Espoir ta Zandar da AS Duan a kai 1-1. Sahel Sporting Club da Olympic Football Club dukkansu na babban birnin Yamai an tashi 2-1 a ƙarƙashin nasarar Sahel Irana da AS Nidep a kai bin karibin damu 1-1. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta karkare GS Tawachi 3-0. Sai AS Garda Nationale da Antanta Dosu a kai 1-1. A ƙarshen wasannin na mako na 21 na Ligue 1 Airtel ta jamhuriyar Niger, AS Nidep ke kan gaba da maki 50, sai AS Fan tana ta biyu da maki 40, yayin da AS Garda Nationale take ta uku da maki 38. Sporting Club ta Yamai tana ta hudu da maki 36, sai AS Police ta biyar da maki 33. Akokana Football Club ta Agades Arlet tana ta shida da maki 32. AS Nijelak ta Yamai tana ta bakwai da maki 31, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta takwas da maki 31, AS Duan ta tara da maki 25, sai GS Tawa tana ta goma da maki 22, sai ta goma 11 Espoir ta Zandar da maki 21, ta 12 Irana Football Club ta Arlet Agades maki 21, ta 13 Racing Football Club da maki 21, ta 14 Olympic Football Club ta 15 Entente ta Dosso, yayin da Jangwarzo ta Maradi take ta baya. Kusancewa wannan sakamakon da raskonar bai shahi wasan da hada Racing Football Club ta Yamai da Akokana Football Club ta Arlet jihar Agades ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da yake sanar da fitar kungiyar ISIS daga Mosul, birni mafi girma a lardin Niniwa, a watan Yuli na shekarar 2017, Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ce gaggawar maida yara makaranta shine babban abin da gwamnatin Iraki tafi baiwa matukar fifiko. Amma yiwuwar hakan ya zama babban kalubale mai wahala, saboda dabarun kungiyar ISIS ba jama'ar gari da sojoji kadai suke mabarna ba, hadda dakile wadawowar tattalin arzikin garuruwan da suka rike. Saboda haka, yayin da mayakan ISIS suke ficewa daga gari zuwa gari,
sun rika ficewa suna barin wurare da ma'adanai, bamabamai, nakiyoyi da sauran abubuwa masu fashewa masu hatsari. Wannan abin da ya faru kenan a lardin Niniwa bayan da aka ento shi fadin yankin Shakareke da ma'adanai masu fashewa, makamai da sauran abubuwan fashewa na yaki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hanyar haɗin gwiwa da kawarta cibiyar Janus Global Operations ta dauki babban matakin ganin sun gano sun kuma cire waɗannan ma'adanai masu hadari a wajajen da ke da tasiri da suka hada da ma'aikatan samar da kiwon lafiya, ruwan sha tsaftatacce, lantarki, sufuri da ilimi. Maido da yara makaranta zai taimaka wajen dakile canza tunanin da kungiyar ISIS suke yi wa matasa, ya karfafa manya sasanta al'amura da kuma taimaka musu don komawa rayuwarsu kamar da. A cikin watan Agusta shekarar 2017, mayakan kasar Iraki sun kwato birnin Tal Afar na lardin Niniwa daga hannun mayakan ƴan tawaye. A watan Nuwamba, wata tawagar Janus ta soma aikin kiyasta abubuwan da ya kamata a yi dangane makarantar primary Al-Shub Habiya ta dawo tana aiki kamar da. A ƙasa da sati biyu, Janus ta kauda bamabaman kai hari kan tankunan yaƙi da ƙananan makamai da ma'adanai masu fashewa daga gine-gine, suka kuma miƙa ta ga shugaban makarantar. Janus sun kuma kauda nakiyoyin da ke zagaye da makarantar gaba da secondary ta Kisle Sesi, wadda ita kadai ce babban makarantar ƴan mata. Sakamakon haka, ɗalibai 1650 sun koma makarantunsu cikin kwanciyar hankali don ci gaba da karatunsu. Janus sun ci gaba da kauda ma'adanai masu haɗari daga makarantar firamare ta yara maza ta Tawara a yammacin Musul da firamaren Aljabal ta maza da mata a Boshani da wasu da yawa. Kuɗaɗen da ƙasar Amurka ke bayarwa don wannan aikin kaude-kaude ina taka muhimmiyar rawa don ganin makarantu sun fita daga cikin halin zaman ɗarɗar da suke ciki a sanadin ma'adanai masu fashewa da aka girke zagaye da su, wanda kuma kawar da su zai samar wa yara yanayin da za su yi karatunsu yayin da iyayensu suke sake gina mahallansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Safinatu Salisu Dangi da ta karanto muna wannan labarin. To yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karo a takaice.
A takaice, Afirka ta Kudu ta janye jakadanta da ke Isra'ila yau Talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin daɗin matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga birnin Tel Aviv. Ma'aikatar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da matakin da dakarun Isra'ila suka ɗauka akan Falastinawa masu zanga-zanga. Tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai akan buɗe ofishin jakadancin Amurka a Kudus da suke gani bai dace ba. A halin yanzu kuma dubban masu zaman makoki sun yi tattara a zirin Gaza yau Talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar Gaza. Faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da shi tare da kiran sha'abanta da hankali. A yau Talata, ba tare da wata hamayya ba, 'yan majalisar ƙasar Rasha sun amince da maida martani akan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi akan wasu manyan kamfanonin Rasha da 'yan kasuwarta. Daya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka ɗauka zai baiwa gwamnatin Rasha damar sanya takunkumin maida martani.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai can da safe kenan za a ji sabbin rahotanni da labarai da abokan aikin za su kawo. Yanzu a madadin
Maryam Dauda,
wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni, wato Julie Gresham, sai kuma injiniyanmu na wannan dare, wato Mr. Carl Baba Yakuma Kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin, summa amin. Sai da safe.